sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19:31:49:60 sai kuma kilo wato 1,530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da Sarauniya da Far'a da Noma da Dalol da kuma Niya muryar Arewa ko kuma Radio Africa zango na 102.5. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu tare da Aladin Ibrahim. A yau muke farin cikin jan ragamar shirin namu na yau Juma'a 7 ga watan Afrilu shekara ta 2017. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai.
A daren jiya Alhamis ne sojojin Amurka suka yi rumbama mai masu linzami ga kasar Syria. Shugaba Donald Trump a jiya Alhamis ya karbi bakuncin takwaransa na kasar China Xi Jinping. Kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya da sun tayi suka da kausan lafazi ga Koriya ta Arewa.
Kanin labaran kenan. Bayan samun gawar wani babban kwamandan sojojin ruwan Najeriya kwance cikin jini, masu kula da lamura suna gani da walaki.
Abubuwa sun faru a kasar nan wanda suke bukatar kusurin sun ne ya faru musamman wannan na boko da kuma abubuwan da aka yi na karkatar da kudade na makamai ta na a ce wanda yake cikin wannan kwamitin ya rasa ransa a wani irin yanayi wanda ba a san shi ba.
Muna kuma da rahoto kan rikicin shugabanci da ya ƙi cinyewa a babbar jam'iyyar adawa ta Najeriya PDP, sai kuma shirin lafiya uwar jiki na Jummai Ali, inda banda amsa tambayoyin masu sauraro na kiwon lafiya. Za ku ji matakin da hukumomi ke ɗauka na shawo kan ciwon inna da ke janyo asarar rayuka a Najeriya, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Masu saurare, assalamu alaikum. A daren jiya Alhamis ne sojojin Amurka suka yi rumbama mai masu linzami ga kasar Syria domin ramo harin makami mai guba da sojojin Syria karkashin jagorancin shugaba Bashar al-Assad suka yi, wanda ya dalilin mutuwar fararen hula har kusan 100. Wannan shine harin farko kai tsaye da Amurka ta kai ga sojojin gwamnatin Syria. Jerin makamai masu linzami kira Amurka su ne aka yi amfani da su wajen kai wannan harin daga sansanin sojan ruwan Amurka da ke tekun Bahar Rum. Ana kyauta zaton waɗannan makaman sun sauka daidai inda aka auna su a kudancin sansanin sojan saman Syria. Wannan harin dai ramuwa ce na harin makami mai guba wanda jami'an Amurka suka yi imanin cewa sojojin gwamnatin Syria sun kai a wurin da 'yan tawaye ke rike da shi a ƙasar ta Syria. Jim kaɗan da kai wannan harin, shugaba Donald Trump ya shaidawa manema labarai cewa shi ne ba da umarnin kai wannan harin. Shugaban yana magana ne a wurin da ya tafi shakatawa na ƙarshen mako a gaɓan tekun Florida. Ya ce na yi haka ne domin jaddada matakan tsaron Amurka. Kana ya bayyana harin na makami mai guba a matsayin aikin dabbanci, domin kuwa wannan ya yi dalilin salwantar da rayukan bayan Allah maza da mata da yara. Gama dai abinda shugaban ke cewa.
I will tell you that attack on children yesterday had a big impact on me. Big impact. That was a horrible thing.
Yace gaskiya harin da aka yi wa yara da makami mai guba yayi matukar tasiri a kaina, ban ji daɗi ba domin wannan rashin imani ne. Shugaba Trump ya ce an yi kokarin canza tabi'un shugaba Assad a shekarun baya, amma hakan bai cimma nasara ba. Akan haka ya kira ga sauran kasashen duniya masu fada a ji cewa su haɗa hannu da Amurka domin ganin an kawo ƙarshen zub da jini da ake yi a ƙasar ta Syria. Shugaban Amurka Donald Trump ya karbi bakuncin shugaban kasar China Xi Jinping a jiya Alhamis. Ya faɗa cikin rahaya yana cewa bai samu wani abu ba daga bakon nasa, sai dai abin da ya fito fili shine shugabannin biyu waɗanda suka tattauna wurin hutawar shugaba Donald Trump da ke Mar-a-Lago a gaɓar tekun Florida sun ƙara danƙon zumuncin da ke tsakaninsu. Kamar yadda shugaba Trump ya faɗa wani lokaci can baya, za mu ƙulla kyakkyawan dangantaka tsakaninmu, ya ce kuma ina fatan hakan ya ci gaba. Yayin ganawar shugabannin wato shugaba Xi Jinping na China bai ce uffam ba, salin da manema labarai waɗanda suke tare da su a wurin cin abinci a Mar-a-Lago suka tambaye shi ya ƙi amsa tambayan 'yan jarida game da Syria da kuma Koriya ta Arewa. Tun farko dai gwamnatin shugaba Trump da tawagar gwamnatinsa sun yi alkawarin matsawa China lamba da ta yi wani abu don ganin ƙasar ta Koriya ta Arewa ta tsagaita inganta wato makaminta mai linzami. Sai lokacin da shugaba Trump zai shiga cikin jirginsa na shugaban ƙasar Amurka mai suna Air Force One, ya shaida wa manema labarai cewa batun bashin kasuwanci tsakanin Amurka da China wanda ya kai dalar Amurka biliyan 30 shine batun da zai zama sahun farko a ajandar tasu. Yace gaskiya mun jima muna kasuwanci da kasar China kuma ana wato kwaran mu. Wannan shine batun da zamu fi baiwa fifiko a zantawar tamu. Yace haka kuma zamu tattauna akan batun Koriya ta Arewa da kasuwanci da sauran muhimman batutuwa. Amma bai dai wani cikakken bayani akan waɗannan batutuwa da yace za su zama sune abin da za su tattauna akai ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Amurka Amerika da ke nan birnin Washington DC. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi suka da kakkausar lafazi ga Koriya ta Arewa akan gwajin makami mai linzami da ta yi a cikin wannan satin. A cikin wata sanarwar da ta fita jiya Alhamis, kwamitin ya bayyana damuwarsa akan yadda Pyongyang ke kunnen kashi da kokarin harzuka hukuma tare da kaucewa dukkan sharuɗan kwamitin sulhun. Da farko dai sai da ƙungiyar tarayyar Turai ta sa wa Koriya ta Arewa takunkumi domin maimaita gwajin makami mai linzami da ta yi ciki ko hadda kaddamar da makaminta na roka da ta halba zuwa cikin tekun kasar Japan a ranar Laraba. Daga cikin jerin takunkumin da kungiyar ta sa mata sun hada da hana kasuwanci ko saka hannun jari a duk wani abu da ke da alaka da harkokin jirgin sama, harkokin makamai da kuma harkan kwamfuta ga mutanen kasar ta da kuma sinadarin masana'antu. A cikin sanarwar da kungiyar tarayyar Turai ta fitar, ta ce ta sa wa Koriya ta Arewa waɗannan jerin takunkumi ne domin ta sha take wato umarni da ƙudurin Majalisar Ɗinkin Duniya, kuma tana ci gaba da zamewa babban barazana ga zaman lafiya da tsaro a duniya. Kungiyar ta umarci Koriya da ta dakatar da dukkan tabi'unta na harzuka hukuma kana ta jingina dukkan makamanta na nukiliya kuma ta fara tattaunawa da ƙasashen duniya. Amurka ta gargaɗi 'yan ƙasar da ke zaune a ƙasar Kenya ko suke niyyar zuwa ƙasar da su yi hattara domin yiwuwar ɓarkewar tanzoma sakamakon zaben da za a yi a ƙasar a ranar 8 ga watan Agusta mai zuwa idan Allah ya kai mu. Cikin sanarwar da ma'aikatan harkokin waje ta fitar jiya Alhamis, ta ce gangami da zanga-zanga da ake yi da niyyar na lumana na iya rikidewa ya zama na tashin hankali. Sanarwar ta ci gaba da cewa masu aikata ayyukan aisha da 'yan ta'adda na iya laɓewa da wannan zanga-zanga domin cimma burinsu musamman ma ga baƙi. Tun da farko dai madugun 'yan adawa Raila Odinga ya yi gargaɗin cewa za a gudanar da gagarumin gangami muddin aka nemi a yi maguɗi a zaɓen. Dama dai ƙasar ta Kenya tana tarihin tashin hankalin zaɓe domin a zaɓen shekarar 2007 mutane sama 1,200 ne aka kashe bayan zanga-zangan wato bayan zaɓe wanda kuma faɗan ya rikiɗe ya koma na ƙabilanci. To sai dai zaɓen shekarar 2013 an yi shi a cikin lumana.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Kamata labarin mu faro takwan da batun harkokin tsaro a Najeriya, inda aka samu gawar wani babban kwamandan mayakan ruwan da ke kwamitin binciken badakalar da ta shafi sayan makamai. Wakilin mu Hassan Maina Kaina na dauke da ci gaban rahoton.
Mutuwar wannan babban kwamandan sojin ruwa mai mukamin janar Rear Admiral Daniel Ekoli abu ne da ya zo da ɗaure kai hatta ga masana harkar tsaro a Najeriya. Daraktan labaran hedikwatar rundunar sojin ruwan Najeriya, Navy Captain Suleiman Dahun, ya min ƙarin bayani.
Abin da faru jiya da safe aka ji harbi, da aka je sai aka same shi a cikin jininsa zai jini-jini, shi ne daga nan sai aka kira 'yan sanda. To yanzu dai hanyar da shi 'yan sanda na yin investigation, bayan sun gama investigation ɗin shi za mu ba ku statement.
Marigayi Admiral Ekoli, memba ne a kwamitin binciken badakalar makamai, kuma na tambayi shugaban kwamitin Air Vice Marshal John Ode ko yaya zai bayyana margayin. Mutum ne haziki kuma rawar da ya taka a kwamitin abin ayaba ne, mutum ne mai basira da hazaka. To ne dai wasu jaridun Najeriya suka yi ta sharhi dangane da musababin mutuwar wannan kwamandan sojin ruwa. Akwai masu ganin mutuwar tasa na da alaka da irin rawar da ya taka a kwamitin binciken badakalar makamai. Masana irin su Kabiru Dalla Lawanti na Jami'ar Ahmadu Bello Bello na ganin akwai bukatar a fadada bincike.
Ke samu yake da cewa ce an yi bincike wato bincike na sosai saboda a fidda wannan ainihin wasu wasu da zai shiga zuciyar mutane musamman ma a irin wannan hali da aka samu kai da kamata a ce wanda yake cikin wannan committee din wanda yana binciken da dakalar mutane ba kaga abu ne wanda yake yana da zafi sosai abubuwa sun faru a kasan nan wanda suke bukatar kusurin sun yi faru musamman wannan na boko da kuma abubuwan da aka yi na karkatar da kudade na makamai ka na a ce wanda yake cikin wannan committee din ya rasa ransa a wani irin yanayi wanda ba a san shi ba ba wai ma hukumar da sanda ba ya kamata DSS da kuma ainihin ofishin da ba shi gaban kasa shawara kan harkokin bincike bincike kuma na koko na gano abin da ya faru
masanin tsaro Dr. Bawa Abdullahi Wasi yace wannan mutuwa ta mai zafi
daga ranar da kace ka fara tonan dilili wa azzalumai to su abubuwa ba su zafi ba daga ranar kuma su an dinga wasan fera kera sai magarar gaskiyar da fito barayi sun fito fili an faɗi abin da suka saka na dukiyar kasa kuma su waɗannan alilan barayin ba za su taɓa yin nasara ba za su taɓa yin galaba ba ni ma ina wannan ra'ayin
na nemi martanin hedkwatar rundunar sojin ruwan Najeriya dangane da yadda ake alakanta mutuwar komandan nata da batun binciken badakalar makamai
a yanzu dai ɗan sanda na investigation in shi ba zan investigation ɗin shi za a bayyana ma duniya abin da ya faru kuma ya kamata a dinga jita-jita saboda iyalansa da ya bari a baya abin da muke gaya muku ne yake na cewa wannan mutumin ya rasa ransa saboda haka duk wani gizo sai bai taso ba
Navy Captain Suleiman Dahun kakakin sojojin ruwan Najeriya Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Najeriya
Ace mutum ba komi ne ba ranar mutuwa to ya lalaci kaso mutum nan kalasa shi kai kira bai amsa kira
haka yake daga harkokin tsaro kuma sai rikicin shugabanci a jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya inda aka tashi taron sasantawa a babban birnin tarayya Abuja ba tare da kwalliya ta biya kudin sabulu ba kamar yadda za ku ji wannan rahoto da wakilinmu Nasiru Adamu Elkaya ya aika mana
taron da zuwan shugaban kasar ne shirya shi da nufin sasanta bangarorin biyu hatsaniya ta barke da Karin Sharif da tawagarsa da suka hada da Ahmed Gulag Yarima Ingamu da Abubakar Gada suka fice daga taron a cibiyar Yar Adua
If we agree on something, you don't come and change it overnight. We don't do things like that.
Riya shi da mani mala baro cewa matsayinsa na shugaban jam'iyya ya dace a bashi dama yayin magana ko ya jagoranci taron, amma hakan ya gagara. Karshe dai Jonathan ya kafa wani committee da zai ci gaba da laluben sulhunta yayin jam'iyyar. Jonathan din ne zai jagoranci committee in kuma baya nan tsohon mataimakin shugaban kasa na Mode Sambo ya yi rakon kwariya. Abdul Ningi shine sakataren shirye-shirye na committee riko na Amin Makarfi.
Ya ce sai an kira shi chairman din jam'iyya. Aka ce a zo wannan wurin ba. Na biyu sai ya yi magana da yan jarida wannan aka ce ba hana shi ba wanda ya kirawo wannan meeting din tsohon shugaban kasa Goodluck Jonathan meeting din sa ne sai yanda ya tsara meeting din ai makarfi bai ce komai ba ba kirahi caretaker committee chairman ba kuma bai fada ba to kai Ali Sharif me yasa sai ka ce sai kai wayan abubuwan yace in ba ai haka ba to shi ba zai saurari meeting ba mun yi matakar mamaki suke yi cene na cene da shi tsohon shugaban kasa yana ba shi hakuri kuma yana ki amma kuma mutane da yawa sun yi Allah wadai da irin wannan halayya
a nasu bangaren mukarrabin Madu Sharif sun ce taron ba shi da wani tasiri ga abin da tsohon karamin ministan kudi Yarima Ingama ke cewa
ga abin kamar ba a fara yin meeting din a yadda aka yadda ba shine kaga sai suka shiga karamin daki to da aka shiga karamin daki kuma ya muka ga dai abin da ya kamar dai ba dan shirya sosai ba to kasan in ka zo guri kaga kamar ba a shirya sosai ba kaga ka tafi yanka gida
wannan abin dai ba da mamaki a ce Goodluck Jonathan yana wajen taron nan yana magana aka dinga sa in sa da shi wanda dukan ku da kuna karkashin Goodluck din nan ne me yasa kan yi faru
lokacin da nazo ban ga an yi sa in sa da Goodluck Jonathan ba
da kun fice kun bar taron nan rawar gamsu da yadda yake gudana ba me kuke jin zai faru gaba
shi wato irin wannan taro da ma kullun kai da ko a gidan kake ce mu zo mu yi taron shan fura ai zai mu zo to wannan ga ka kamar an zo an dan sha fura ba sai ka cika cikin ka ba dama ai in kai lude ya daya wannan ya lude ya daya wannan ya rubun lude ka ga alhamdulillah akalla dai an taro
shugaban committee amintattun PDP Wale Jibrin ya nuna amanna jam'iyyar za ta farfado
mutane suna son ta shi yasa kaga komai nata sai abu kadan sai a dawo a hurata amma mu a PDP muke a PDP muka rayu a PDP za mu ci gaba ba maganan koma wata party
tarukan sulhun PDP zuwa yanzu ba su haifar da maslaha ba da hakan ke nuna shari'ar kotun koli ce ka iya shawo kan takaddamar Nasira da Maili kamarar Amurka daga Abuja Najeriya
to har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu agogoma a nan Washington na cewa karfe 1 da kwata na asuba. Ga Jummai Ali da shirinmu na gaba.
Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke, wannan ko shakka babu. Mukaddashin daraktan hukumar lura da lafiya matakin farko na Najeriya Dr. Emmanuel Odu ya faɗa wa majalisar dattijan Najeriya cewa ana buƙatar fiye da dala miliyan ɗaya domin sayan allurar rigakafin sankarau da za a yi wa kimanin mutane miliyan 22 a jihohin Najeriya guda biyar da suke fama da bullar annobar cutar nau'in cha. To za mu ci gaba da duba wannan matsala. Assalamu alaikum masu sauraron lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Idan kuna biye da mu a makon jiya mun gayyato Dr. Munir Mustafa ƙwararre akan cututtuka masu saurin yaduwa a jami'ar Pittsburgh wanda kuma yayi nazari mai zurfi har na tsawon shekaru biyar akan sankarau, inda ya fara mana bayanin hanyoyin rigakafin kamuwa da sankarau. To Dr. Mustafa a makon jiya to ka ce da an gani, to misali a ce kamar irin gida ka san yanda yanayin mu yake, wani lokaci zaka ga daki daya an cinkushe mutane ba isasshen iska, to misali a ce kamar yara a ce su goma suna kwana daki ko biyar ɗaya daga cikin su ya kamu, me ya kamata iyaye su yi, wani mataki ya kamata su dauka na ganin sun kare sauran yaran ko kuma sauran mutanen da ke?
Wato matakin farko shine shi wannan da ya kama a garba ya alima masa magani, saboda cuta ce wacce bazai yiwu alamun cutar nan ta shiga a ce wai a bari sai gobe da safe ko sai an jima ba, saboda dan wannan lokacin cuta ce da take shiga kwakwalwa, in ta shiga kwakwalwa kuma tana iya yin mummunar illa ko ta janyo ga asarar rai ko kuma wata nakasa ga yaro kafin a nemi lafiya. To idan aka nema ma wannan su ba ya kamata waɗannan wanda suke duki wanda yake zaune yake da kusanci da mara lafiya, na farko a kai jami'in lafiya ya duba shi ya tabbatar ba alamar shiga wannan ciwon a jikinsa, sannan duk inda wannan aka tabbatar cewa cutar sankarau sai aka yi gwaji da likita, ana akwai allurar rigakafi da ake bayarwa ga su waɗanda suke na kusa da wannan mara lafiya da ma wannan unguwar ko wannan ƙauyen ko wannan alƙaryar baki ɗaya. Akwai dubbannan allurar rigakafi da ma'aikatan lafiya wanda a yanzu suna nan sun mai da kai abin da suke kenan, duk inda aka ga mutum ɗaya da cutar to ko wanda yake kusa da shi za a yi masa allurar rigakafi don ta kare yaduwar wannan da shigar wannan ciwon ga sauran.
To kai magana allurar rigakafi kafin ma a ce wani ya kamu da sankarau din nan, tunda galibi lokacin zafi aka fi ganin wannan cuta ko kuma bullar annobar ta, to yaushe ya kamata a yi allurar rigakafin, ko ga yara ko ga manya, ko ko sai an bari wani ya kamu da cutar?
To ita allurar sankarau kala biyu ce, akwai allurar da ake ta wacce da na bayani a baya wacce aka ta akwai wacce ake yi a cikin allurai da aka saba yi na yau da kullun da ake wa yara, sannan bayan haka kuma idan aka wanda ana zai rage karfin koda ta zo zai rage karfin barkewa annobar, wanda shine yasa a shekarun nan ba a samun manyan annoba kamar da, sannan kuma idan koda an zo an samu wani sabon nau'in ya fito ma'aikatan lafiya suna yin gwaji ne, idan suka yi gwaji sai su gwada su ga wannan annobar da aka samu ta bana wace iri ke wani irin launi ne, sai su yi wa hukumar lafiya bayani sai ta kawo allurar rigakafi da suka dace da wannan wacce ta shigo kamar a wannan zamanin. Kin ga wato akwai allurar rigakafi da ake yi ta yau da kullun, akwai kuma wacce ake yi idan annoba ta barke, kuma kowace da matsayinta da muhimmancinta. Ita wacce ake yi ta yau da kullun tana dakushe karfin annobar, tana dakushe karfin annoba da kuma tana hana yawan yaduwar cutar ta sankarau. Wacce kuma ake idan har annoba Allah ya sa ta faru idan tana fara ta kamar yanzu duk karamar hukumar da aka tabbatar akwai mai cutar nan guda daya, to ma'aikatan lafiya za su je kusan gaba daya ƙauyukan da wannan abin ya shafe su, kuma gaba daya karamar hukumar za a yi musu allurar rigakafi.
To ka yi bayani akan cewa da zarar an ga yaro ko kuma wani yana da waɗannan alamu, kada a yi wata a yi maza-maza a garzaya da shi asibiti domin a tabbatar ko ma me wani irin ciwo ne, ko da sankaran ne sai a yi magani. To wani mataki ma ya kamata galibi mutane jama'a su ɗauka na maganin kariya ba ma sai an kai ga hakan ba?
Wato matakin farko gaskiya shi ne na kamar bayanin da muka yi na farko, shi ne ya zama cewa duk wani yaro duk akan akwai allurar rigakafi da ake na watanni da na shekaru, da duk wanda dai ya kamata a ce an yi hanyi wanda zai kara garkuwar jikin yaro ya kara masa karfin lafiya da karfi shi ya hana irin waɗannan cututtukan sauran shiga jikinsa. Na biyu sai kula da muhalli da rage ragowar cunkoso. Irin wannan lokaci a kullum ma ba a son cunkoso ya yawa saboda yana kara saurin yaduwar cuta, amma kamar yanzu da cutar sankarau ta zo lokaci ne da ya kamata kuma a kara kula. Idan duk inda yara suke kwana ya zama akwai wadatacciyar iska, idan da hali kuma ya zama an yara suna kwana wajen kwanansu babu cunkoso dai da ya wuce misali.
To su kuma hukumomi fa, tunda kaga kamar irin waɗannan ƙasashe an riga an ci gaba, ana da kayan aiki fiye da yanda ya kamata, ana da na'urori, ana dai da abubuwa waɗanda irin ƙasashen mu har yanzu muna da matsala ta wannan fannin. Me kake ganin ya kamata hukumomi su ɗauka su yi?
Yawwa, na farko dai ma'aikatan lafiya shi ne, sau da yawa irin waɗannan annoba idan ta faru ta shiga al'umma, ƙaramin ma'aikaci wanda yake wani lungu ko ƙauye ko ƙaramin asibiti shi yake fara ganin ta. Ga lallai a yi kira ga ma'aikata cewa in sun ga alamar ko da mutum ɗaya ne, su yi sauri su garzaya su gaya wa manyan hukumomi inda manyan ƙwararru suke na likitoci da kayan aiki da allurai don a yi shiri, ba wai sai sun bari daga ɗaya abu ya zama biyu ya zama goma ba. Ɓangaren ma'aikatan lafiya kenan. Su kuma hukumomi dama haƙƙi ne a kansu akan sa ido da asibitocin zama su ma'aikatan lafiya an ba su kamar horarwa ta sosai yadda za su gane waɗannan cututtuka, an ba su kayan aiki da za su yi gwaje-gwaje, an wayar da kan al'umma kan matsala irin ta cunkoso, in kuma da duk wani abu dai da gwamnati ya kamata ta yi da za a sauwaƙe wa mutane hali na cunkoso da yawa mutane suke ciki a gidajensu.
To kullum akan ce wai idan kunni ya ji aka ce jiki ya tsira, ko akwai wani ƙarin bayani da za ka yi masu sauraronmu?
Babban dai bayani shi ne gaskiya a kula. Na farko tana cutar nan na farawa da zazzaɓi, amma a ɗan ƙanƙanin lokaci tana iya juyewa ya zama taimisa. Su kuma zuwa asibitin na akan kari a dai wannan cuta ta sankarau ita ce babban magani. Idan saboda bambancin awa ɗaya, awa biyu, awa uku, to zai iya zama zai iya janyo wa yaro mummunan nakasa ko kuma ya zama sanadiyar da
ya zama ajalinsa.
Zai zama ajali. Saboda haka ana son gaggauta neman lafiya da gaggauta zuwa asibitin da ya dace, babban asibiti mafi inda ba cuta ce gaskiya karama ba, duk abin ciwon da ya shiga da zai yake shiga kwakwalwa kai tsaye ba ciwo ne da ake wasa da shi ba.
Ko Allah ya sauwaƙe. To mun kuma gode da wannan bayani da kama na.
To madar Lahadi ya zo mai.
Zanga da likitoci masu kulawa da lafiyarmu, masu kulawa da rayuwarmu, ai sakewar suna ga Larabi. Zan ba ku dan masali aiki na likitoci, aiki na likitoci.
Haka ne. To da yake muna da dan sauran lokaci, Dr. Ladan zai amsa wasu daga cikin tambayoyinku da kuka aiko mana. Likita, ina fatar kana lafiya.
Ina lafiya Hajiya.
Yau wannan fili za mu fara ne da tambayar Safiyanu Yusuf Zango.
To
yana son ka mishi bayanin rigakafin zazzabin cizon sauro.
To rigakafin ciwon zazzabin ciwon sauro shine hajiya. Na farko mutum inda kin san akwai irin su gidan sauro?
Eh,
gidan sauro akwai wanda ake sa mishi magani duk irin waɗannan mutum nayi. Kuma mutum in kana da in gidanka ne wurin da kake zaune sai aka ana taimako ana shashare su to wannan yakan taimaka ya taimaka kware da gaske.
A takaice dai tsafta dai shi yake da muhimmanci magana kafin dukkan cututtukan da muke fama da su.
Eh, tsafta yake da shi ke da taimako kware da gaske. To wani lokaci in dai mutum akwai wani magani da mutum zai rinka sha amma kaman dai kana zaune a gida dandandan ne mutum gidan sauro da sauransu da irin ɗakin windon gidanka ka sa dan abin nan na rariya din wanda zai rage shigan su to duk abubuwan da za ka yi din kenan. Musamman tsafta kada yadda ruwa ya tsaya kowane wuri kwato-kwato din nan ba shi da amfani.
A kullum masu iya magana kan ce aka ce idan kunne ya ji jiki ya tsira.
Gaskiya ne Hajiya.
To shi kuma Malam Adamu ya yaji ya ce akwai wani wai irin wasu irin ƙurarraji da ke fitowa wai akan harshen mutum. Me ke kawo wannan?
Irin waɗannan ƙurajen da ke fito a harshen mutum yawanci wani lokaci domin ko wani abu da muka ci ne yadda bai dace da bakinka ba ko kuma akwai wani lokaci waɗansu irin ƙwayar cuta wani lokaci suna iya fitowa a kan harshen to ya danganta inda abin ya fito in dai yana hana ka cin abinci ko kuma kaga abin yana ko ya yi girma da yawa to ka je wani likita musamman za a iya taimakonka akwai magunguna da a iya ba mutum wanda zai iya kuskura bakinsa ko kuma wanda zai iya sha duk waɗanda suna taimaka amma da in wani ƙuraje so ma to maimako to na farko akwai ƙwayan cuta kuma lokaci mutum bai tsafta ƙware yanda zai tsaftace bakinsa ƙware da gaske duk waɗanda suna kawo irin waɗannan abubuwan shi yasa wani lokaci ya kamata mutum in ka ci abinci ka kuskura bakinka kowane lokaci kuma in ka sha wani abu ko ka ci wani abu ko hura ko wani abu haka ka kuskura bakin kowane lokaci in ka yi haka.
To Allah ya sauke.
Amin amin.
To likita lokaci ya fara ɗaga mana hannu a saboda haka a nan za mu sallama da masu sauraronmu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. A hannun yanzu kuwa a madadin
Dr. Lada
Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake fatar a wani lafiya.
To a gaida Jummai Ali da tawagata kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
An umarci ɗaliban ƙasar Sudan ta Kudu da aka tura karatu babban cibiyar nazarin harkokin kimiyya da ƙere-ƙere da ke Zimbabwe da su tattara nasu ya nasu san inda dare ya musu domin ko gwamnatin ƙasarsu ta kasa biyan kuɗin makaranta. Ɗaliban su 29 hukumar makarantar ta umarce su da su bar makarantar tun satin da ta shige domin gwamnatin ƙasarsu ta gaza biyan dubban dalolin makaranta da na kwana har na tsawon zangon karatu sau uku. A cikin wasiƙar da makarantar ta rubuta wanda muryar Amurka ta samu daman ganin abin da aka rubuta ciki, makarantar ta ce tana bin ɗaliban dalar Amurka 241,894. A daren jiya Alhamis ne sojojin Amurka suka yi ruwan bamai masu linzami ga ƙasar Siriya domin ramuwa harin da habri mai makami mai guba da sojojin Siriya suka kai ƙarƙashin jagorancin shugaba Bashar al-Assad wanda ya dalilin mutuwar fararen hula har kusan 100. Wannan shi ne harin farko kai tsaye da Amurka ta kai ga sojojin gwamnatin Siriyan. Jerin makamai masu linzami kira Amurka su ne aka amfani da su wajen kai wannan harin daga sansanin sojan ruwan Amurka da ke tekun Bahar Rum. Ana kyauta zaton waɗannan makaman su sauka daidai inda aka auna su a kudancin akan sansanin sojan na Siriya. Shugaban Amurka Donald Trump ya karɓi baƙuncin shugaban ƙasar China Xi Jinping a jiya Alhamis. Ya faɗa cikin raha cewa bai samu wani abu da bai samu komai ba daga baƙon nasa. Sai dai abin da ya fito fili shi ne shugabannin biyu waɗanda suka tattauna a wurin hutawar shugaba Donald Trump da ke Mar-a-Lago a gaɓar tekun Florida sun ƙara danƙon zumuncin da ke tsakaninsu. Kamar yadda shugaba Trump ya faɗa wani lokaci can baya, za mu ƙulla kyakkyawan dangantaka tsakaninmu, ya ce kuma ina fatan hakan ya ci gaba. A yayin ganawar shugabannin. Shugaba Xi na China bai ce ufun ba sa'in da manema labarai tare da su a wurin cin abinci a Mar-a-Lago suka tambaye shi. Shi ma mai masaukin nasa ya ƙi amsa tambayar da 'yan jarida suka yi masa game da Siriya ko kuma Koriya ta Arewa.
To a gaishe ka masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau, amma kada ku yi nisa nan da sa'a 1:30 za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi lokacin da Maryam Dauda za ta shigo da shirin kallabi, shirin da ke fifita ci gaba da mata ke samu a fannoni daban-daban na rayuwa. Kafin mu sallama, bari mu mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga yaya Agorai domin auren ɗanta Suleiman Baiko da Febolin da wasa da za a daura gobe a sabar a majami'ar Ekwa Bundodas da karfe 10 na safe. Allah sa an yi adace ya bada zaman lafiya. Za ku iya sauraron wannan shirin baki daya da kuma sauran rahotanni da muka kawo a shirin namu a shafinmu na internet. Kuna kuma iya muhawara da bayyana ra'ayoyi kan shirye-shiryenmu ko abin da ya shafi rayuwarku da ci gaban ƙasa a shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Ladan Ibrahim Ayawa da ya taya na gabatar da shirin, da Malam Sidi da kuma injiniyanmu Malam John Alheri, ke muku fata alheri.